zakarna nan gaban wani katafaren gini na gwamnatin tarayya da aka fi sani da All Federal Secretariat da ke angon Obalande a Ikoyi a nan Lagos. Gini ne wanda duk inda gini ya kai ya kai, amma sai dai wannan gini zaune yake ba kowa cikin sa, asali ma duk kayayyakin da aka saka a ciki an sassace su, kuma gwamnatin tarayya ke da mallakar wannan gini. Kuma yana daya daga cikin gine-gine da aka yi watsi da su kuma ake haifar da hasaran miliyoyin naira ga Najeriya da kuma barazanar tsaro ga al'umma. Yanzu haka dai wani bayani da hukumar kididdiga ta ƙasa ta fitar ya nuna cewa akwai ayyukan gwamnatin Najeriya da ba a kammala ba fiye da 10,012 a sassa daban-daban na Najeriya, lamarin da kuma ke haifarwa a ƙasa hasaran miliyoyi ko biliyoyin naira a duk shekara bayan barazana ga harkokin tsaro da irin waɗannan gine-gine ke haifarwa a sassa daban-daban na Najeriya. Su dai waɗannan gine-gine na gwamnatin tarayya ko jihohi ko ƙananan hukumomi sun zarta na zanzurutun kuɗi har naira triliyan 5 a sassa daban-daban na ƙasar. Ɗaya daga cikin manyan ayyukan gwamnatin tarayyar Najeriya da ya yi ƙaurin suna wajen rashin kammala shi dai shine kamfanin sarrafa ƙarafa na ƙasa da ke garin Ajakuta a jihar Kogi. Kamfanin da ko a kwanan nan sai da gwamnatin Najeriya ta kafa mishi wani kantoma na musamman da zai kula da ayyukansa a shirye-shiryen da gwamnatin ke yi na kwace kamfanin daga hannun 'yan kasuwa waɗanda aka sayar musu da kamfanin a can baya. To ko me ke haifar da matsala wajen rashin kammala ayyuka na gwamnatin Najeriya a ƙasa? Tambayar kenan da naiwa injiniya Abubakar Haruna na kamfanin ZBCC da ke jihar Kebbi.
Yana allake da siyasa, amma nan ya danganta da rashin kuɗi. Saboda halin siyasa, misali za ka ga gwamnati ta rungun ayyuka da yawa wanda ta san ba ta da kuɗin da za ta kammala su. Saboda al'umma su yi ta jira suna ce a gwamnatin ga kaza za ta yi mana kaza, za ta yi mana kaza, za ta yi mana kaza. Har lokacin da ya zo ya wuce ta fara aiki ba ta iya karasawa ba, saboda ba ta da kuɗin da za ta karasa su. Ta ɗauki wannan aiki ba tare da cikakken la'akari da kuɗin da take samu daga gwamnatin tarayya ba, ko kuma rabenu da ita take generating a cikin ƙasar ta.
To kowane irin illa rashin kammala irin waɗannan ayyuka ke da shi ga tattalin arzikin ƙasa? Ga dai Dr. Dauda Muhammad, wani masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke Kano.
To rashin kammala shi a kan lokaci ya da illa ta fannoni da yawa. Na farko, illa shi ga gwamnati, kaga yana wargatsa tsare-tsaren da gwamnati ta yi musamman na kasafin kuɗi, saboda kuɗin da aka kai ya daina wannan aikin idan aka kasa kammala shi. Kuma idan ka duba za ka ga a kasuwanni akwai hauhawan farashin kayayyaki. To idan ya ɗauki lokaci za ka ga wannan aikin hauhawan farashin kayayyaki ya shafe shi. An samu gwamnatocin baya sun zo sun tarar da ayyukan da ba a kammala ba, wanda kuɗin kammala su ya linka kashin ya ga kashi 200. A ta ɓangaren kuma su al'umma shi ma yana da illa, saboda za ka ga cewa su al'umma an dakata ko kuma an tsawaitar musu da samar da wani abubuwa. Misali kaga idan al'umma tana buƙatar makaranta aka ke kammala ta kan lokaci, kaga yaran su za su zauna gida fiye da lokacin da ake buƙatar yaro ya zama yana makaranta. Ko kuma idan harkokin kiwon lafiya ne aka ke kammala su, to za ka ga al'umman nan ba za su samu cin gajiyan wannan aiki da aka yi na kaman na inganta harkokin lafiyansu. Kuma sannan gaba ɗaya za ka ga idan ba a kammala sai ka ga yawanci yana kawo rashin aiki musamman ga ƙwararru.
Rashin kammala aikace-aikace na gwamnatin tarayya kama daga gidaje, ofisoshi, hanyoyi, asibitoci da makarantu ba wai kawai ya tsaya a gwamnatin tarayyan ba ne, har ma da gwamnatocin jihohi. Fiye da shekaru biyu da suka gabata dai 'yan Najeriya sun yi ittifaƙin cewa sabuwar gwamnati mai ci yanzu za ta taimaka wajen kammala irin waɗannan ayyuka da ke sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma fiye da shekaru biyu bayan hawa kan karagar mulki na wannan gwamnati, har yanzu akwai ayyuka a sassa daban-daban na Najeriya da har yanzu ita ma gwamnatin ta ɗauko hanyar kammala su ba, ballantana ma a yi maganar kammalawan. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.